بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهديه ودعا بدعوته وسن بسنته إلى الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بارك الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك مولا سادوا وانن صافيا يوم منا لاربا 26 ga watan رمضان ba hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam shekara 446 wanda kuma ya dace da 26 ga watan 3 hijiran miladiya 2025 ci gaba da karatun mu na tafsirin alqur'ani mai girma ina ga 20 ga wata mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 13 yau za mu tashi farkon aya ta 14 cikin suratul mujadala insha Allah kafin mu shiga karatu akwai dan tambayoyi da zamu amsa wanda dama suna hannu tun kwanaki a aje watakila masu wannan tambaye sun yi ta jira sun ji shiru ba amsa ba to zamu da rage wasu daga cikin dan tambayoyin suna da yawa kwarai da gaske mai tambaya ta farko tana cewa idan ana salla ana karanta suran da mutum bai iya ba to ya zai karanta ta sura ne ko kuma kada ma ana karanta sura ba ce kai komai ba abin da kake shine kai shiru kana sauraron imam bai halatta liman na karatu kai ma kana karatu wannan shine ma abu na farko idan kana bin sallar jami'i hukuncinka shine ka saurari karatun da liman yake idan fatiha ne an gama fatiha wala dhalin ka ce amin amma sababu ta malikiya ko fatiha ma mutum ba zai karanta ba matukar yana jin karatun liman an gane ko in baka jin karatun liman ne wajibi ne kai ma ka karanta fatiha a sallar zahar da al'asar da kuma sallar magriba karshen raka'an da sallar isha raka'a biyun karshe amma da sallar asuba da raka'a biyu na sallar magriba da raka'a biyu na sallar isha a masaba mu na malikiya baka karatu za ka yi shiru ne ka saurari imam in ya gama fatiha ka ce amin a sannan kuma in ana karatun sura kai suru ka saurari karatun da imam yake wannan shine babu suran da aka ce mutum ya karanta koda kuma tahajjud ne da ake tsawaita karatu ba ce liman na karatu kai ma kana yi ba ya zama kana wani aiki daban wanda ba saka ba a cikin sallah ina fata an gane wannan abin da kyau idan mutum ya yi rage a sallah ba a zai yi ko kabli Allah usman idan mutum ya rage a sallah wai ba a zai yi ko kabli ta ai ba san wani rage bane ba rage kala kala ne rage kala kala ne kari ma kala kala ne kun ga sallah kari raka daya kari ne kari raka hudu ma kari ne to nawa aka kara ko nawa aka rage wannan dole sai kin yi bayani idan a sallah kai kari karin da ya kai ya ninka ya kai adadin raka'o'in wannan sallan to sallan ta baci kana sallan azhar kai raka'a 8 sabar jin dadin sallah sai da kai raka'a 8 ka ci na aifa 8 kai sallah ta baci an gane ko ba a kari har kai adadin raka'o'in idan sallan asuba ne kai raka'a 4 sallah ta baci idan magriba ne kai raka'a 6 sallah ta baci amma in karin abin da bai kai raka'o'in sallan bane ba shine za ka yi sujudan baali in kai ne akan kuskure to idan ragi ne kuma akwai abin da za ka rage a sallah sallan ka ba ta baci ba kuma babu wani sujjada akan ka a ce misali ba kai kabbara ba za ka je ruku'u ka manta sallan ka tana nan ko babu wani sujjada akan ka ka rage kabbara guda daya in dai ba kabbaran harama bane ba ko kuma ka zauna zaman tahiyya ba kai tahiyyan ba kai sallama wani karka zauna sallar ta yi ina fata an gane kana sallar magriba kai raka'a biyu ka zauna kana zama da sakan biyar kawai sai ka miƙe zuwa raka'a ta uku sallar ka tayi dan ka zauna tahiyya ne ba kai ba nan ma babu komai wannan bai kai abin da zai sa kai sujjada ba a cikin sallah ko kuma ka dago daga ruku ka ce subhanallahu liman hamidahu ko sai ka tafi sujjada ba ka ce rabbana lakal hamdu ba shi ma kai ragi a sallah amma babu wani sujjada akan mutum ina fata an gane yanzu ban san wani ragi tai ba balle na san wani sujjada ma zan gaya mata a mata bayani dan Allah akan qabli da ko ba'di wannan hidai mu lacce akan wannan abu qabli da ba'di har yau ba cikin karanta su muke ba mu gama ba abin da ake ce qabli da Hausa duk sujjadan da kai kafin sallama abin da ake ce mishi ba'di sujjadan da zaka yi bayan kai sallama me ke sa a yi su abubuwa ne da yawa amsa mafi sauki a ce inda kai kari kai ba'di inda kai rage kai qabli ya danganta ragin mai kai kuma karin mai kai ina fata an gane sana masabun wani malikiya kuma wani boye karatu in ka bayyana akwai sujjadan ba'di akan ka ka bayyana fatiha a cikin sallar azhar la'asar karshen magriba da karshen isha za ka yi sujjadan ba'di idan kuma sallar isha ne ko asuba ko magriba rak'o'in farko na magriba da rakawoyin farko na isha da sallar asuba sai ka boye karatu madadin ka bayyana nan kuma akwai sujjadan qabli akan mutum wannan shine abin da malikiya suke kan insha Allah illa iyaka wasu sukan ce mata ba sa bayyana karatu a sallah galibi shine abin da aka karantar da mutane ko to gaskiya duk hukuncin sallar mace da namiji hukuncin da ke kan mace yana kan namiji a sallah inda aka ce namiji ya bayyana karatu haka mace ma za ta bayyana inda aka ce namiji ya boye karatu haka ma mace sallar su duk ɗaya ne inda aka ce ayi sallama biyu ita ma sallama biyu za ta yi ruku'un su duka ɗaya ne a kowace raka'a sujjadan su guda biyu ne ba su da wani bambanci illa iyaka malamai sukan ce ne kawai mace ba ta ɗaga murya inda namiji zai ɗaga murya shi yasa aka hana mace kiran sallah ina fata an gane amma dai yanzu ga mata suna tafsirai ban san me yasa aka hana su kiran sallah ba kuma ga suna a tafsiri da aran ma mai jan baki a zaune mace da mai fassara kuma ga kyamaroni duk duniya ana kallo da haka mata a bari su ci gaba da kiran sallar su ma kawai a to Allah da ya sauke an bude ta kofar fitira ne kuma toshe ta zai wahala yanzu su ma yan dariƙa matansu sun fara tafsirai wannan shekara suna jauhi daban-daban tunda kuna yi ma za mu yi da macen shekarun baya da tasani ya so a taka wannan abun birki don duk duniya a Najeriya ake wannan abun duk duniya gaba daya Allah dai ya sauke akwai abubuwan da aka bude kofa ce ta fitina shi yasa nana insha Allah kara mata yarda tace akwai ababen da annabi ba da dama alaihi salatu wassalam tace da zai dawo duniya sai ya hana su wanda ma akwai dalili akai kenan nana insha ta sha fadan wannan abu to balle abin da babu dalili akai shi Allah ya sa mu dace to a takaice dai wannan shine abin da ke akwai insha Allah wannan tace tayi jinkirin sahur ba tayi sahur da wuri ba tana karatun qur'ani kamar yadda tace to lokacin da ta fara sahur kuma sai ta ji ana kiran sallah ta fita da kurkure baki ta ji an shiga sallah a wani masallaci to ina ga kiran sallar ta ji dama ladanin makara yi tunda ta ce in dai ba ta ci gaba da cin abincin ta bane ba lokacin da ta gama ta je kurkuren baki ta je wurin masallaci suna shiga sallah to gaskiya ladanin bai kira da wuri bane ba duk mutumin da ya ta cin abinci har lokaci ya riga ya shiga sosai ko kuma ya ci abinci ya dauka rana ta fadi ashe rana ba ta fadi ba wannan zance da yafi zama ihtiyadi a wajen malamai shine mutum ya rama wannan azumi ina fata an gane kana ta cin abinci kafin ka ankara kawai ka ji ana ta da ikama kaga tsakanin ta da ikama da shiga sallah akalla a kuminti 10 in dai sallan asuba ne dama da masu bada minti 10 da masu bada minti 15 to duk inda ka ji an shiga sallah a masallaci to an yi minti 10 da kiran sallah ba bambanci tsakanin masallatan mu na ainihin gida da kuma waɗansu masallati galibi inda sallah su ba ne duk ana bada minti 10 masallatan ko na ahlus sunna ne ko na yan dariqa ne ko na malaman mu ne malaman gida duka sallah su ba da ana bada wannan 10 minute din sai dai wanda suke ƙara ba to saboda haka in mutum yana cin abinci ya ji an tada iqama a sallah to alfijir yayi minti 10 da fita ko minti 10 abin da fi shine mutum ya rama wannan azumi haka wanda ya ci abinci kafin rana ta fadi ya dauka rana ta fadi sai dai ga matake cikin shi aka ce ai kai rana ba ta fadi ba to shi ma wannan abin da yafi nutsuwa shine mutum ya rama azumin shi amma dan minti 1 minti 2 wannan su Ibn al-Uthaymeen sun ce babu komai wannan tace wai ta yi sallar asuba sai ta zauna tana azkar har tana so ta kai har lokacin da rana zai fito dan ta samu ladan aikin hajji da umara tunda jagaba ya hana zuwa aikin hajji yayi tsada to shine sai fitsari ya matsaye ta taje ta yi fitsari ta saki alwala ta dawo ta ci gaba da azkar to ya matsayin wannan abun mun gane ko kun gane tambayar ba cewar akwai hadisi ne da ake kawowa annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam cewa duk wanda ya sallan asuba ya zauna yana ta azkar har rana ta fito ya tashi nafila raka'a biyu sallan walaha salatu shuru zai samu ladan umra ko hajji da umra ne malo su hajji da umra ne ko to wannan a cewa mutai sallah asuba ya zauna yana ta zikar har rana ta fito yana fila raka'a biyu ladan umra ne ba yawa babu hajji a ciki nake ga eh ladan umra ne tamman ko tammatan tammatan ne to wannan hadisi wadansu malamai sun ce ya inganta wasu malamai sun ce bai inganta ba shine ma magana na farko kenan a Sheikh Mustafa Al-Adawi daga cikin malamai da muke kafa hujja da maganganun su a wannan zamani gaskiya naji laccen shi da ya kawo dalilai masu karfi na rashin ingancin wannan hadisin kuma ni na gamsu da dalilan da ya kawo dalilai ne waɗanda yake gaskiya masu karfin gaske wanda in mutai bibi maganganun da kuma hujjojin da ya kawo na ilimin hadisi da waɗansu ababe hadisin nan raunin shi yafi kusa da ingancin shi ina fata an gane akwai malaman da suka inganta hadisin wallahu ala wa alam alayyi halin wannan kenan mace ce ta aihu tana ciyarwa to nan ciyarwan ya isar ko kuma sai ta biya azumi to me amfanin ciyarwan in kuma sai ta biya adama mutum zai dau guda ɗaya ne da bai cike da mai shayarwa ko ya bari ya rama azumin daga baya ko kuma ya ainihin ciyar amma ba a hada guda biyu a kuma malaman da suka ci za a hada guda biyu amma gaskiya ba su da wani dalili a aya ko hadisi imma malaman da suka ce za a aji azumi ne a rama daga baya sai ko malamai da suka ce ainihin ba rama za a yi ba ciyarwa za a yi mace ce tana azumi al'ada ya zo mata amma ba ta sani ba bayan an sha ruwa to ya matsayin azuminta babu shi ma wannan shi ne azumi kan babu shi za a rama azumi guda ɗaya bayan sallah و wannan kuma tace ina ga ita akan ta zamu tsaya wannan tambayan ita kuma tana zama da mijinta ne sai zamto zaman da babu dadi har kai na tsine mata da dai matsalolin irin waɗannan sai suka zo suka rabu ta amma yanzu kuma ya dawo an shirya har ya biya sadaki bayan sallah za a daura aure to mallan ya wannan auren namu kada Allah ka jiba to me zan ce har kin ce kawo sadaki kuma ya kawo har an sa rana ma kuma an zo ana tambaya na sai mu ce Allah sa koma sa Allah sa albarka kuma a wannan auren da za a yi bayan sallah in mun sani ma za mu je daurin aure yawa amma dai ba wani abin da zan ci a kai Allah sa da ya daina duka din shi ne abin da zan ci haka idan ya ta ce ko kanwa ta ce dai ba za a koma haka kawai ba ba tare da an yi keke da shi ba na duk namijin da ke dukan mace tsakani da Allah ne ba na daga mishi kafa dan rashin mutunci ne wannan abin kuma yawanci ba su ka dainawa ba mallam usman mallam usman yace idan kuma mace ta saba da miji mai duka ba ta yi auren wani sai wannan mai duka kuma gaskiya haka ne wallahi talla za ka yi kokarin ma kwata mata inci ta bada kai wallahi yawa yana da cases irin waɗannan akwai wanda zai same ni fa dan sanda ne police ne yace kanwarsa ce mijinta yana dukan ta ga wulakanci ga abubuwa ta dawo gida tana kuka aiwa wata ran daren shi ya baci ta koma a dawo kawai yaje kama shi da rufe shi yace kawai sai aka kira shi daga station din su yalla ba ga kanwar kan nan fata kawo mutumin na abinci yace ta je ta masa girki mai kyau ta kawo ran shi ya baci yazo ya zazzage ta sai gashi ta je tana gaya wani kawun su wai ya je ya kama mijinta ya kulle to haka suke sun fi son mai dukan ma Allah sauke to yana ga za mu tsaya akan wannan ita dai muna mata addu'a Allah sa koma sa amma yawanci miji mai duka ba sa dainawa sai dai Allah ya ainihin shiri sai mu ci Allah ba ta da hakuri ta ci gaba da hakurin duka insha Allah za mu tashi farkon aya ta 14 cikin wannan sura mai albarka suratul hadid mai Allah ya ce
a'udhu billahi minash
Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce alam tara ila alladhina tawallaw qauman shin baka gaba mutanen nan da suka kaunaci waɗansu mutane ghadiballahu alaihim wanda tuni Allah ya riga yayi fushi da su ma hum minkum su waɗannan mutanen ba sa cikin ku ba sa tare da ku wala minhum sannan ba sa tare da waɗancan mutanen da suke kaunansu وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ كما سنة رنسوا عن قرية وهم يعلمون الحالي سنسان كما رنسوا عن قرية سكي وانا آية اللّا نامقارا نيقبلا منافقي منافقي وانا نسكي قونا waɗanda yake ba musulmai ba kuma wasu adawa da musulunci, su ba su zauna tare da musulmai ba kuma su ba su fita a musulunci sun kasance kafirai ba, ya zama sun raba kafa. Sunan Allah ce muzabzabina baina zalik la ilaha ula wa la ilaha ula, suna ta kai kawo, su ba sa nan ba sa can, sun kasa zama wuri daya. Suna tare da musulmai a masallaci, suna tare da musulmai azumin Ramadana, amma suna hada kai kuma da makiya musulunci dan a cutar da musulunci. Wannan sunan ainihi la ilaha ula wa la ilaha ula, su ba su zauna da kafafunsu guda biyu a cikin musulunci ba kuma ba su fita a musuluncin sun koma kafirci ba. Shine ma'ana alamtar ilal ladina tawallau qauman, shin baka ga waɗannan mutanen da suke kaunan waɗansu mutane, ko shin baka duba zuwa ga mutane zuwa ga waɗannan da suke kaunan waɗansu mutane, ghadiballahu alaihim, mutanen da Allah tun ya riga ya yi fushi da su amma suke kaunan su, suna kaunan waɗanda Allah baya kaunan su, ma hum minkum, ba sa tare da ku, ba sa cikin ku, wala minhum, ko ba sa cikin waɗancan, wa yahlifuna alal kadhib, kuma suna rantsuwa akan ƙarya. Dama Allah ya faɗa cikin Al-Qur'ani mai girma, kaduba suratul tauba, yahlifuna billahi lakum liyurdukum wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu in kanu mu'minina, sai yahlifuna lakum, ga sunan yahlifuna da yawa cikin suratul tauba, suna rantsuwa. To rantsuwan ƙarya siffa ce ta munafikai. Dama Allah faɗi siffofi guda biyu anan, kaunan waɗanda yake ba musulmai ba dan a cutar da musulunci siffa ce ta munafikai, ko munafunci ma babban munafunci, wannan na iya fidda mutum zuwa a cikin musulunci. Duk lokacin da kana musulmi zaka yi da haɗa kai da kai a cutar da musulunci ko musulmai, to wannan munafurci na iya fidda kai a musulunci. Zaka fahimci wannan in ka kalli irin abin da ke faruwa a duniya a yau, ka gane haɗa kai da musulmai, ana cutar da waɗansu ƙasashen musulmai, a haɗa kai da musulmi, a cutar da ƴan uwanshi musulmai, Allah ya ce wannan siffa ce ta munafikai. Kuma haka zaka samu, ko a wannan ƙasan zaka musulmi ne za a haɗa kai da shi a cutar da yankin shi, a cutar da addinin shi, saboda kawai zai samu kuɗi, zai samu shiga, zai samu ɗaukaka, har ma ya fito yi maganan banza akan musulunci da musulmai, saboda shi ya samu shiga waɗanda yake ainihin makiya musulunci. To duk wanda yake da wannan siffan irin sunan Allah ce innal munafiqina fid darkil asfali minan nari walan tajida lahum nasira, sune suke zama cikin karkashin jahannama a ran tashin kiyama. Allah kiyaye. Allah ce wa yahlifuna alal kadhib, rantsuwan ƙarya. Kuma Allah ce wa hum ya'lamuna, alhalisun san ƙarya ne, duk wanda ke rantsuwan ƙarya fa ya san ƙarya yake, amma zai rantsa billahi alladhi la ilaha illa huwa, ai kazai, ko yace kwaran kwatsa dubu, dama kwaran kwatsa ba rantsuwa bane ba, rantsuwan maguzanci ne wannan, an gane ko? Duk abin da zaka rantsa da shi wanda ba Allah ba haramun ne, rantsuwa da Allah kuma kana yi ne akan gaskiya ba akan ƙarya ba. Yana daga cikin rantsuwa da ke halakar da mutum, Annabi ya ce al-yaminul ghamus, rantsuwan ƙarya rantsuwa ce da ke jefa mutum a jahannama. To duk lokacin da aka ce ka rantsi, in dai ba kan gaskiya bane kar ka rantsi, kai duk dabaran da zaka yi amma ban da rantsuwa ka. Amma akwai rantsuwan da ya shiga bakin mutane, rantsuwan da ba da niyya ba, wani na gida wallahi baya na, wannan kawai ya shiga bakin mutane ne, me matsayin wannan rantsuwa? A wallahi zan zo, ko baka je ba, a wallahi baya gida kuma yana gida, wallahi kaza, wallahi zan baka, musamman hatta ma kana magana da yara, kai kaza, wallahi zan ma abu kaza. To ire-iren waɗannan rantsuwan wanda suka zama sun shiga bakin mutane cikin magana, ba rantsuwan ne da ake kullo su daga zuciya ba, Allah bai kama mutane da wannan laifi, ba a so a ma mutane dinga yawan yin su. Irin sunan Allah ce la ya'khudhukum Allahu billaghwi fi aymanikum walakin ya'khudhukum bima aqadtumul aymana, Allah bai kama ku da ainihin ya sassun rantsuwa, Allah na kama ku ne da rantsuwan da kuka kullata daga cikin zuciya, aqadtumul aymana kenan, wanda an yi ce ne da niyya na rantsuwa. To wannan ayan da Allah faɗi siffan munafikai guda biyu, da rantsuwan ƙarya, da taimakon kafirai akan musulmai, yace a'adda Allahu lahum azaban shadida, a'adda Allahu lahum azaban, Allah ya musu tanadin wata irin azaba ranar gobe kiyama. shadidan kuma tsanani wannan azaba innahu sa'a ma kanu ya'malun lalle su wadannan abinda suka kasance suna aikatawa ya munana rantsuwan ƙarya mummunan al'amari ne taimakon kafirai akan musulunci mummuna abu ne da Allah kirahi da sa'a ma ya'maluna duk abin da Allah ya ce abu kaza ya munana ya kamata mutun ya guje shi kuma ai wa yara tarbiyyan kar suna rantsuwan ƙarya rantsuwan ƙarya yara tarbiyya ake musu shi yasa kaga yaran mu da ake barin su su koyi ƙarya wasu ma koya musu ake yi ba abu bane mai kyau tun yana yaro ya tashi da ƙarya in ya girma ma ƙaryan zai ci gaba dai ya samu dama ya taimana ƙarya na zalunta mu misali ya ta mu'amala da mutane a kasuwa da cikin anguwa da komai ya ta ƙarya da rantsuwa da yaudara to wannan ba daidai bane ba shi yasa za ka ga kasashen da ba na musulmai ba yara tarbiyyan da ake musu shine kansu ƙarya abun yana da ban mamaki shi yasa idan abu ya faru a nan wurin a ƙasan turawa sai a kira jami'an tsaro su zo idan akwai yara to dubba za su yi magana da mu ba waɗannan yaran za su ɗauka su tafi da su a shiga wani wuri ko a shiga cikin mota a tambaye su duk abin da suka faɗa da shi yake aiki ko gida suka zo ana rigima to yara ƙanana suke interview saboda an musu tarbiyyan da ba sa ƙarya baban shi ne zai magana ya ce na lie ce ba gaskiya babana ya faɗa ba ya ce it's lying kuma haka ne baban nashi ya yi ƙarya kenan to wannan tarbiyyan mu ya kamata a ce muna da shi ba wai waɗanda yake wasun mu ba to tsakani da Allah a mukama harsunan mu daga ƙarya mukama harsunan mu kuma daga rantsuwan ƙarya yana cikin abin da yasa Allah ke so don fushi da mutum ko akan me ne ko za ka yi ƙarya to kar ka yi rantsuwa ƙaryan laifi ne kuma rantsuwan ya fi shi ma laifi kun gane ko na akwai wasa da Allah a ciki wasa da girman Allah subhanahu wa ta'ala to kar mu ci hada guda biyu ga ƙarya ga rantsuwan ƙarya to ya zama duhu akan duhu kenan Allah ya sauke sai Allah ya ce ni Ubangiji subhanahu wa ta'ala yace takhadhu aymanahum jinnatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun Allah ce takhadhu aymanahum surriki rantsuwan da suke yi jinnatan a matsayin garkuwa ai suna rantsuwan ne zamo kariya dan kar a musu hukunci ko dan kar a kama su ko kan dan kar wani hukunci su ga kansu shine ma'ana takhadhu aymanahum jinnatan fasaddu an sabilillah sai suka ainihin kautar da mutane daga tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala sun bayyana imani a baki sun boye kafirci a cikin zuciya fasaddu an sabilillah Allah sai ya ce falahum azabun muhin irin waɗannan mutane suna da azaba ta wulakanci ranar gobe kiyama tunda sun wulakanta Allah sun wulakanta sunan Allah suna rantsuwan ƙarya da shi haka su ma Allah zai musu azaban wulakanci ranar gobe kiyama a cikin suratul jumu'a a suratul munafiqun ittakhadhu aymanahum jinnatan fasaddu an sabilillah sai ce me innahum sa'a ma kanu ya'malun lalle abin da suke aikatawa ya munana nan kuma Allah sai ce falahum azabun muhin lalle suna da azaba ta wulakanci ranar gobe kiyama wulakanta dokokin Allah wulakanta sunayen Allah wulakanta manzon Allah alaihi salatu wassalam wulakanta alqur'ani mai girma wulakanta hadisan manzon Allah wulakanta sahabban annabi da matan annabi wulakanta ƴaƴan annabi da jikokin shi duka wannan yana cikin abin da zai kai mutun zuwa ga shiga azaba ta wulakanci duk wani mummuna aiki abu ne da Allah ke fushi da mu yin shi saboda yana fushi da irin wannan aiki to Allah ya ce duk waɗanda suke rantsuwan ƙarya daga cikin kafirai daga cikin yahudawa daga cikin koda musulmi ne yana rantsuwan ƙarya to zaka samu yana wannan ne fa jannatan dan ya kare kanshi to kuma babu kariya sama da ka kare kanka daga wuta ka kare kanka anan saboda kar ama abu kaza to kuma Allah sai ya kama ka da laifi to riban me kace gwandama anan a kama ka da laifi ranan gobe kiyama ya zamo kasira Allah subhanahu wataala sai ya ce mi Allah ce lan tuguni anhum amwaluhum wala auladuhum min Allah shay'a amwaluhum dukiyoyinsu dukiyan da suke da shi wa auladuhum da yawan yaya da suke da shi lan tuguni anhum min Allah shay'a ba zai wadatar da su komai ba auren Allah subhanahu wa ta'ala ran tashin kiyama duk yawan dukiyanka ba za ka baya wadan kar amma azaba ba shin innal ladina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu liyaftadu bihi min azab yawmil qiyamati ma tuqbal minhum wa lahum azabun muqim cikin suratu al-ma'ida shi lalle wadanda suka kafurta inda a ce duk abin da ke cikin wannan duniya nasu ne za su ba da shi dan su fashi kansu a wurin Allah ranan gobe kiyama Allah ce ba za ka karba ba kaga har ai babu mai kudin duniya wanda ya mallaki rabin duniya ko kasa dai babu wanda ya mallaka har yau babu mai kasan da wani mai kudi shi kadai da ya mallaki wata kasa a duniya babu ba ta ban shi ko ba za ta bayi ba a ce ga wani mai kudi ya ce a sayar masa da Najeriya zai saya ba ta ba wannan abun a duniya ba to Allah ya ce to ba ma kasa ba a ce duk duniyan gaba ɗaya naka ne law anna lahum ma fil ardi jami'an a ce duk abin da ke duniyan nan mallakan ka ne amma ka je wa Allah da ayyukan sabo ka je wa Allah babu tauhidi babu sunna babu gaskiya ba rikon amana sai sabon Allah to ka ce ya Allah kai hakuri ni hamshakin mai kudi ne a duniya zan bada wannan kudin gaba ɗaya dan na fanshi kaina Allah ya ce ma tuqbil minhu ba za a karba ba daga wurin su walahum azabun muqim suna da azaba madawamiya azaban da za su dawoma a ciki ba fita har abadan abada yuriduna an yakhruju minan nar wa hum bi kharijin minha walahum azabun muqim ita ce muqim na farko din alim ne ko walahum azabun alim wancan ne azabun muqim suna so su fita daga wuta wa hum bi kharijin minha amma wa za su fita ba walahum azabun muqim suna da azaba madawamiya azaban da bata karewa wancan ayat walahum azabun alim suna da azaba mai radadi Allah ya ce fa amma alladhina fasaqu wa ma'awahum an-nar kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dhuqu azab an-nar alladhi kuntum bihi tukadhibun cikin suratu as-sajdah yace wadanda yake fasikai masu sabon Allah an ce kar a sha giya suna sha kar a yi zina suna yi kar a yi liwadi suna liwadi kar a yi caca suna caca kar a ci riba kar a ci amana kar a yi mugunta kar a yi sata kar a yi kisan kai duk suna aikata wannan abubuwan wasa da sallah wasa da iyaye rashin girmama iyaye wulakanta iyalai rashin sauke musu haƙƙi ko wulakanta miji ko zalunta ƴaƴan kishiya tara su ko bata gidan duka waɗannan abubuwan ayyukan sabo ne da Allah na fushi da bin su rantsuwan ƙarya to Allah ya ce fa amma alladhina fasaqu fa ma'awahum an-nar ba su irin wannan fasikancin kan makomansu ita ce wuta sai Allah ya ce kullama aradu an yakhruju minha duk lokacin da suka so su fita daga wutan uidu fiha malaiku su mai da su ku koma matsayata ba inda za ku je za su yi attempting su fita wahala yayi wahala a ce ku koma fadu a ce da su dhuqu azaban nar alladhi kuntum bihi tukadhibuna ku dandane azaban wutan da kuke karatawa a duniya Allah ya kiyaye duk waɗannan abubuwan da ake faɗa ranan gobe kiyama wallahi za su faru kai da ka mutu ma kawai sun faru suka ce man mata kad kamar kiyamatu duk wanda ya mutu kiyaman shi ta tsaya kar ma ka jira wani yaushe za ta shi kiyama yaushe za ka mutu shine magana kana mutuwa kiyaman ka ta tashi kun fahimci wannan abin da kyau to ba a son mutun ya zanto yana da munanan dabi'u ga girman kai ga ƙarya ga jiji da kai ga nuna isa duk waɗannan ababai ne da Allah ya haramta kuma baya kaunan masu yin su Allah ya tsare mu to shine Allah ya ce dukiyan da suka mallaka a duniya da yawan ƴaƴan da suke da shi ba zai amfana da su komai ba a wurin Allah ranar gobe kiyama Allah ya ce shay'an aka kawo shi nakira litaqalil ba zai amfana da su komai ba komai kankanta amfanin ba zai yi ba sai Allah ya ce ulaika ashabun nari waɗannan su ne ƴan wuta kun fiha khalidun za su dawoma a cikin wuta Allah ya kiyaye kar kai fatan ka shiga wuta ana cewa masu imani za a fidda su a wuta kana murna ai kar ma ka shiga ina fata an gane wanda dai suka shiga Allah ya fito da su lafiya amma kai kan wallahi tallahi ko kallo kar akai ka sai bayan ka shiga aljanna ka tabbatar ka zauna a ce to za a nuna muku wuta a TV yau wato za mu kalla domin azaban wuta Allah mana tsari da ita duk mutumin da ya shiga wuta in aka shigo da shi aljanna fa yan aljanna suna gane ga yan cirani sun zo na fata an gane dan har sai an kai su wani ruwa an musu wanka da shi ma'ul haya amma duk da kai suka shigo yan aljanna suna gane su ce waɗannan ba yan ƙasa bane baki ne misali nake bayarwa ba da haka za su faɗa ba a kawai da suna gane waɗannan sun je sun dan yi remedial a wuta Allah ya kiyaye to Allah mana tsari da azabar wuta wuta ko wani minti ɗaya kar mutum ya fatan ya shiga idan ka kalli wutan duniya ana gobara wuta ta kama yanzu a ce a kama ka auriga ka a ciki daga nan za ka gane lallai Allah mana tsari da wuta Allah sa mu na cikin aljanna to Allah sai ya ce me
yawma yab'athuhumullahu
Allah ce yawma yab'athuhumullahu jami'an a ranan da za a tashe su gaba ɗayan su dukkan su a tashe su zuwa ainihin farfajiyan kiyama wa uridu ala rabbika saffa laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marra haka ne ko Allah zai ainihin bijiro da su gaba ɗaya wa uridu ala rabbika saffan laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marratin to a kawo mutane gaba ɗaya ranar gobe kiyama filin kiyama a tashe su kaf kowa na gaban Allah kowa a bashi littafin shi mutum ya kalli littafin ya ce mani hazal kitabi la yughadiru sagiratan wala kabirata illa ahsaha wajadu ma'amilu hadira wala zulmu rabbuka ahada idan aka ba mutum littafin shi ya bude zai sha mamaki abinda baka tsammani ma yana cikin littafin dan wani abu da kai dan kadan malaiku sun rubuta yace wannan wadin littafi ne kan babban laifi da karami komai sai ya rubuta babu daga kafa Allah ce duk abin da suka aikata ɗan wuta za su same shi haziran ubangiji ko baya zalunci Allah ba zai rubuta maka abin da kai ba duk abin da kai ka san ka aikata shi to idan aka tashi mutane a filin kiyama gaba ɗaya Allah ce wa taraktum ma kawwalnakum wara'a zuhurikum وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تصبون duk abin da kuka tara kun bar shi a duniya na gidaje da filaye da motoci da account a bankuna da riyal da dala da naira da pound sterling da euro da koma menene shi da matsayi da mulki da connection da nuna isa da takama duk wannan an bar shi a gidan duniya sai Allah yake cewa waɗanda kuke cewa za su cece ku yau ba mu gansu ba a tare da ku Allah ce laqad taqatta bainakum duk wata dangantaka ta yinki babu ita wa dhalla ankum ma kuntum tas'umuna duk abinda kuke riyawa a duniya yanzu babu shi ya kama gaban shi duk wani wanda yace shi zai cece ka ranar gobe kiyama zaka neme shi ma ka rasa shehi ne ko wali ne ko sharifi ne ko malami ne ko boka ne ko mai kudi ne ko sarki ne ko wani mai mulki ne ko wane ne shi inda kai yadda zai cece ka ranar gobe kiyama ko kai abin da kaga dama zai shigar da kai aljanna ko ta tsiya to a ranar shi ma ta kanshi Allah ya kiyaye to Allah ya ce ran da za mu tashe su gaba daya fa yahlifuna lahu sai su dinga rin Allah rantsuwa ya Allah wallahi tallahi ba mu yi ba ya Allah wallahi tallahi haka ɗan wuta za su shi ne Allah ya ce wa yawma nahshuruhum jami'an ran da za mu tashe su gaba ɗaya thumma naqulu lil ladzina ashraku ayna shuraka'ukum alladhina kuntum tas'umuna thumma lam takun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna mushrikina undur kayfa yaftaruna ala allahi alkadhib انظر كيف كذبوا على انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون جزاك الله خيرا الله يتي idan muka tashe su gaba ɗayar tashin kiyama me zai faru Allah ce ina ababan da kuke shirka da su a duniya Allah ce thumma lam takun fitnatuhum illa an qalu a wannan yinin na tashin kiyama fitinan su ba wata ababa ce face za su ce wallahi rabbina wallahi ya ubangijinmu mun rantse da sunanka ma kunna mushrikina muka a duniya wallahi tallahi ba mushrikai bane ba Allah ce unzur kaifa kadhabu ala anfusihim wa dhalla anhum ma kanu yaftarun kallifan da suke wukan su ƙarya karan kansu ma suna wukan su ƙarya to shine fa yahlifuna lahu za su yi wa Allah rantsuwa rantsuwan ƙarya kama yahlifuna lakum kamar yadda suke muku rantsuwan ƙarya a nan gidan duniya Allah ce wa yahsabuna annahum ala shay suna zaton wai su akan wani abu suke na gaskiya ko na dabara ko na wayo Allah ce ala ku saurara innahum humul kadhibun waɗannan sune makareta first class ta tattun makareta kenan duk wanda ya saba da rantsuwan ƙarya a duniya to da an tashi kiyama zai je gaban Allah wallahi tallahi Allah ni ban yi kaza ba wa Allah yake wa rantsuwan ƙarya fa ya dauka mutane yan uwan shi bayan da Allah yana jin ka yana ganin ka ya san shi halice ka kuma ga mala'iku suna bin ka sun rubuta in ana so ma sai a nuna maka shiga kana lokacin da kake aikata abu a nuna ma kirikiri ka gani kuma hannunka ya ce an yi kafar kamata ya magana ta ce an yi duk gabanka ya yi magana bakinka na fada kafanka na ce a ƙarya yake hannunka ya ce ƙarya kake sai dan adam ya ce lima shahidtum alaina ya kuke ba da shaida akan mu ba a tambaye ku ba kai kafa yaushe ka fara magana hannu yaushe ka fara magana kalu he gaban mutum su ce an taqana Allahu alladhi an taqa kull shay'in Allah she ba mu daman mu yi magana yanda a duniya ma she ba kowa daman yi magana yanda ba harshe ikon magana yau Allah ce hannu ma kai magana sai kaga hannunka na magana dan hannunka ƙaryata ka kafarka tace da ni aka taka aka ji ƙarya yake duk waɗannan za su faru ranar gobe kiyama to anan da Allah ya magana cewa in aka tashi kiyama za su zo suna rantsuwan ƙarya a gaban Allah yanda suke rantsuwan ƙarya a nan duniya suna tsammanin suna da ta waye ko ta dabara Allah ce waɗannan su ne makareta ya tabbata a cikin hadisi wannan ke hadisi ne hasan imamu tabari ya roto shi a cikin tafsirin shi haka ahmad ibn hanbal ya roto wannan hadisin ibnu jarir tabari ya roto haka ibnu kasir ya kawo wannan ruwayin shi ma cikin tafsirin shi kaman da ya dauko daga can ko kuma daga cikin musnad na imamu ahmad dan hanbal Allah ya kara musu rahama wannan hadisin ya zo daga babban sahabi abdullah bin abbas sa'id bin jubair daga cikin manyan daliban abdullah dan abbas ya ba da labari yace annabna abbas haddathahu yace abdullah dan abbas ya ba shi labari yace annan nabiy sallallahu alaihi wasallam kana fi dhilli hujratin min hujarihi Abdullahi bin Abbas yace Annabi ya kasance yana zaune a ƙarƙashin wata bishiya daga cikin bishiyan gidajen shi bi ma'ana kaman irin da hantsi aza ga akwai inuwa a jikin katanga da Annabi sai zauna irin wannan inuwa yana zaune ga sahabbai kuma can a gefe su ma suna zaune a cikin wata inuwa Abdullahi bin Abbas yace wannan inuwan ta kusa karewa bi ma'ana irin sha ɗaya ya wuce kenan lokacin da inuwa ta fara karewa to ana wannan zaman ana hira kala sai annabi ce innahu sayatiikum insanun yanzur bi aynai shaytan yace wani mutum zai zo muku a yanzun nan annabi ki ba sahabbai labari yace zai zo da ido irin na shaydan da kaga zura ido kuwa wani mutum ne zai zo annabi ga sahabbai ido shi irin na shaydan yace fa idza ataakum idan yazo in yazo muku fala tukallimu kar kowa ya mishi magana ta kwanda zai magana babu annabi ne ce idon shi irin na shaydan kuma kar kowa ya masa magana ai ba wanda zai magana musamman sahabbai da suke wa annabi ladabi balle kuma an ce mai idon shaydan abdullahi bin abbas yace muna zaune can faja'a rajulun sai ga wani mutum yazo azraq yace kamanni shi kaman bula, wato yayi wani irin baki kaman har ya ina kokari kuma kalan bulu. Idan kuna gani irin bakaken kasashen irin su Kenya, za ga wani bakin hega kamar ruwan bula ma zai koma tsabar baki, to irin wannan kalan ne da yazo shi, sannan kuma idon shi ɗaya ne. Fada'ahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sahabbai ba wanda ya kula shi, annabi sai kira shi yace kai zo nan, sai yazo shi ya zauna. Fa kallamahu, annabi sai mishi magana. Daga cikin abin da annabi ya ce, fa qala, sai ya ce da wannan mutumin, alama tashtumuni anta wa qaumuk, saboda me kake zagi na da kai da mutanenka, ku je ku zauna ku yi ta zagin mu, ku zage ni, ku zagi sahabbaina, ku zagi musulunci. Annabi yake tambaye shi, yace lima, alama akan me, me na muku, ban ci muku ba, ban sha muku ba, haka kawai ku zauna ku yi ta zagi na. Yace anta wa fulanu wa fulanu wa fulanu, annabi yace da kai da wani da wani, ya gaya masa sunayen abokan shi da suke zama suna hira suna zagin annabi alaihi salatu wassalam. Yanzu wannan inda yana da hankali, me ya kamata yi? Ya bada hakuri, ya nemi gafara. Annabi ya lissafa waɗansu mutane, nafarun da'ahum bi asma'ihim, mutane da yawa abokan wannan mutumin, kuma kowa sai da annabi kira sunan shi, wani dan wani, wani dan wani. Kala Abdullahi bin Abbas ya ce fan talaka, mutumin sai tashi tafi, bai ce komai ba, kawai sai tashi kama hanya ya tafi shi. Fan talaka rajulu, mutumin ya tafi, fada'ahu, sai dai kira abokan nashi duk waɗanda annabi ya faɗi sunayen sunna, ya je ce musu, to ku zo mu je gun annabi, ga abin da ya ce, ga abin da ya ce. Da suka zo, sahabbai suna tsaman za su bada hakuri, annabi ya fi musu. Fa halafu lahu, suka yi rantsuwa da Allah su ƙarya ake musu, su kan ba su yi wannan laifin ba, annabin da ake mishi wahayi Allah ne fa ya gaya mishi, ba wani ne ya kawo mishi labari ba. Mala'ikar Jibril da aka turo, aka ce ga can su wani da wani a wata majalisa, ba su da aiki sai zagin ka, yo har ana kiran sunayensa ɗaya bayan ɗaya, kai ka zo kana rantsuwan ƙarya ka ce baka yi ba. Yake cewa wa tazaru ilaihi, suka yi ta ba da uzuri, su an musu sharri, su wallahi ba su yi ba, kaza kaza kaza. Fa anzalallahu azza wa jalla hadhihi al-aya, Allah sai ya sauko da wannan aya. Allah ya ce yawma yab'athuhum Allahu, a ranan da Allah zai tashe su, ranan gobe kiyama, jami'an gaba ɗayansu, fa yahlifuna lahu, shi kanshi Allah za su zo suna masa rantsuwan ƙarya, kama yahlifuna lakum, yanda kuma suke muku rantsuwan ƙarya. To ba wani abun mamaki game da waɗannan mutane. Allah sai ya ce wa yahsabu da annahum ala shay, suna tsammanin wai suna da wata dabara, suna kan wani abu na daidai ko kan wani abu na gaskiya. Ala innahum kadhibun, sun daka su masu gaskiya ne. Allah ya ce sam, waɗannan makareta ne, wanda Allah kuma tsira musu albarka, Allah ya kiyaye. To kun ga karkashin wannan ayan tana nuna mana cewa haramun ne a zo a kafa majalisa kawai ta zagin mutane, a ta gulmace gulmace da wanda ya ci, da wanda bai ci ba, da wanda ya sha, da wanda bai sha ba, da wanda ya ji, da wanda ya ga, ya san din dan Borno, wannan haramun ne. Duk inda aka zauna to a faɗi alkhairi ko a yi shiru. Annabi ce man kana yu'minu billahi wal akhir falyaqul khairan aw liyasmut, duk wanda ya imani da Allah da ranar ƙarshe ya faɗi alkhairi ko ya yi shiru. Duk abin da ka faɗa, wa inna alaykum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma tafalun, malafizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid, duk abin da muka faɗa sai mala'iku sun rubuta. Ran tashin kiyama kuma sai an nuna mana gaba daya duk waɗannan kalmomin da zamu yi, Allah subhanahu wa ta'ala zai mana bayani. Sai Allah ya ce ni
istahwala alaihim ash-shaytanu fa ansahum bi-Allah ulaika hizbu ash-shaytan ala inna hizba ash-shaytani humul khasirun.
Allah ya ce istahwala alaihim ash-shaytan, istahwadha alaihim ash-shaytan, shaytan yayi galaba akan su, masu irin wannan ɗabi'a, masu irin wannan hali, masu irin wannan mu'amala, masu irin wannan aikin, istahwaza alaihimu shaitanu, shaitan yayi galaba akan su, shaitan ya rinjaye su. Fa ansahum zikrallah, sai ya mantar da su zikirin Allah subhanahu wataala. Allah ya ce ulaika hizbu shaitan, irin waɗannan mutanen su ne jama'an shaitan, su ne rundunan shaitan wanda Allah ba ruwan shi da su. Allah ce kana cikin jama'an shaitan ai ka shiga uku. Ina fata an gane. Ai a ce kana cikin jama'an Allah da manzo shine kai nasara. Amma kana cikin jama'an shaitan to ka ba duka lalaci. Allah ce ulaika hizbu shaitan, waɗannan su ne rundunan shaitan, su ne tawagar shaitan. Ala Allah ce ku saurara, inna hizba shaitani, tabbas lallai jama'an shaitan kan humul khasiruna, su ne hasararru, taɓaɓɓu, marasa arziki ranar gobe kiyama. Allah kiyaye mu. Allah ya ce duk wanda ya zama cikin tawagar shaitan, duk wanda ya zama cikin mabiya shaitan, tsoron tashin kiyama shi ne wanda zai zamto hasararre. Allah ka sa ba ma ciki. Imam Abu Dawud ya rawaito hadisi a cikin sunan, hadisi ne Hasan daga babban sahabi Abu Darda, Allah ya ƙara masa yadda, wani daga cikin ainihin tabi'ai, Ma'dan bin Abi Talhata al-Ya'muri ya ce Abu Darda ya ce sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul, yace naji manzon Allah alaihi salatu wassalamu yana cewa ma min salasatin, babu waɗansu mutane uku, fi qaryatin, a cikin wani birni, wala badawi, ko wani ƙauye, duk wani gari da yake yawan mutane uku, gari ne ko ƙauye ne, la tuqamu fihi musallatu, ba a tsaye da sallar jami'i a wannan garin, illa qad istahwaza alaihim ash-shaytan, face shaytan yayi rinjaye akan mutanen wannan garin. Duk garin da aka hana tsaye da jami'i, to shaytan na cin nasara akan wannan garin. Duk lokacin da aka ce an hana kiran sallah, an hana sallar jami'i, to istahwaza alaihim ash-shaytan, shaytan yayi nasara akan waɗannan mutanen. Da nassin hadisi Abu Darda ke wannan magana, kuma yace yaji annabi ne ya faɗa alayhi salatu wassalam. Akwai garin da ake ana kiran sallan da sallan jami'i? Ai ba taɓa yi ba ko? Fa alayka bil jama'a, shi yasa sahabbai fa idan suka je gari sukan kwana a wajen garin su ji lokacin yaƙi, in sun ji kiran sallan asuba sai su shiga wannan garin. Yan uwansu ne, in ba su ji kiran sallah ba ce ta nan garin ba mutanen kirki ba ne ba, ya halatta a yaƙe su. To shi yasa duk garin da ba a kiran sallah, ba a tsaye da sallar jami'i, annabi ya ce istahwaza alaihim ash-shaytan, shaytan ya yi nasara a wannan garin. Wani na dani yana kiran sallah, yana gama ƴan sanda na jiran shi, aka naɗe shi a wani gari a shekarun baya. To shi ne sai Allah ya ce, annabi ya ce fa alayka bil jama'ati, na hore ka da jama'a, kar ka yi wasa da sallar jami'i. Fa innama ya'kulu dhi'bu al-qasiya, ka sani kura tana cin dabba ce wacce ta ware ta koma gefe ita kadai. In ana tafiya cikin garki, to kuraye ko zakuna masu ainihin farautan dabbobi suna duba wacce ce a baya, wacce ce ta koma gefe ita kadai, ita suke attacking, ba su attacking garki da yawa. To haka kai ma idan zanto ka fita daga cikin mutane ka koma kai kadai, to shaitan zai saurin kai ma hari kuma ya nasara akan ka. Fa alayka bil jama'ati, kar kai wasa da jami'i, kar kai wasa da shiga cikin musulmai. Shi yasa zaka yi mamaki na sha fada a lokacin azumi, kaga masallatai suna cika, idan azumi ya wuce kuma sai ga ba sa cika. To ni tambayin da nake, masu sallan ne suka yi tafiya ko me yake faruwa? Suna nan ba inda suka je, wasa ake da sallah kenan. Abinda zai sa ka zo azumi masallaci da azumi, shi zai sa ka zo masallaci lokacin da ba azumi ba. Wannan ina magana da maza ne, ina fata an gane. Ina magana da maza ne da ya zama wajibi su zo sallar jami'i. Babu sallan da ba wajibi ba akan namiji, matukan lafiyar shi galau. to ka zauna wai kai da azumi, akwai wanda da azumi za ka ga sallah biyar ba ta wuce shi a jami, amma da azumi ya wuce sai abin da hali. Na san mutumin da azumi ya shiga kullun zan gan shi a sallah asuba, amma wallahi in azumi ya wuce sai wata uku bai zo ba, wata uku. Amma in dai da azumi ne, kira na biyu da ake ma yana hanya, ya gama sahur da wuri ya taho masallaci, to Ramadan na wucewa kuma shikenan, sai ka daina gane shi. To wannan shi Allah shi a Ramadan kawai yake kenan, kun fahimci abin da kyau? Duk mutumin da ya zama Allah shi na Ramadan ne, to yana da matsala. Ubangijin Ramadan shine ubangijin sauran watanni, shine ubangijin damuna, shine ubangijin rani, shine ubangijin zafi da sanyi da Ramadan da Shawwal da Zulhijja, kowanne wata Allah guda ɗaya ne. Bai ce ba sai a Ramadan ne za a je a yi sallah, in ba Ramadan ba kuma ai abin da haka dama. Wani alamu ne na ainihin alamu na taɓewa Allah ya kiyaye. Allah ta'ala tsare mu, tsare mana imanin mu. Gobe za mu ƙarasa wannan sura insha Allahu, kuma za mu rufe karatun a gobe. Na ma so a ce mun gama sura a yau, mun rufe karatun a yau, amma dai haka Allah ya kaddara, ba ma so sun da ayoyi uku ne suka rage, za mu ƙarasa suran gobe sai mu tafi hutu, kuma sai wanda Allah ba shi tsawon rai shekara mai zuwa. Allah karɓa mana ibadunmu, ya sa mu gama da wannan duniya lafiya. Allah tsare mu, tsare mana imanin mu. Allah ka tabbatar da digadigamu akan addini na gaskiya har zuwa ƙarshen rayuwarmu. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum.